ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushin
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam makoni biyu kenan dai muke kawo muku halin da ake ciki dangane da sace dalibai yan makaranta na primary da secondary a garin Kuraga dake jihar Kaduna to sai dai abun farin ciki shine wanda muka samu labarin an suko wayannan dalibai a jiya Lahadi kuma an gano su ne a jihar Zamfara inda yan fashin dajin suka yi awan gaba da su zuwa can daga garin Kuraga dake jihar Kaduna to ko ya iyaye suka ji dangane da sakin wayannan dalibai yan makaranta da aka yi garkuwa da su kusan makonni biyu kenan
to alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani akan shi saboda me ya wannan abun ke ta faruwa
har kuma za ku ji cewa karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ilimi da kuma al'adu ta ziyarci Najeriya domin bunƙasa dangantaka na ilimi da al'adu tsakanin Najeriya da kuma Amurka to ko wani shiri take tafe da shi
and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushin.
Kamar da na sheda muku a Lahadin nan ne aka bada sanarwar sako dalibai da yan bindiga suka sace a garin Kuraga dake jihar Kaduna inda kuma aka bada labarin cewa an gano su ne a jihar Zamfara. Ko da yake babu wani cikakken ƙarin haske game da hanyoyin da aka bi domin gano wayannan yara abin farin ciki dai ga iyaye da aka sace yaran nasu da kuma sauran iyaye a Najeriya shine na nuna farin cikin su tare kuma da baiwa gwamnatin Najeriya shawara akan hanyoyin da ya kamata ta bi domin killace ko ba da kariya ga yara yan makaranta domin hana sace su a nan gaba to ko iyaye suka ji game da wannan sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna sanata Ubasani ya bayar na sako wayannan yan makaranta ga dai wasu iyaye da nazanta da su
sunana Malam Abdullahi Halilu wakilin masarautar Zazzau Suleja to alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani akan shi saboda me ya wannan abun ke ta faruwa mun meye ulmal awai sannan wannan abubuwan da ke faruwa saboda in dai aka dai kasance cewa ana samun wani abu ne a basu kansa saki a ranan to gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba al'amarin saboda in aka akan ana bada kuɗi ne a sako su to kaga ko za su ci gaba kenan ko wanda aka yi wancan karon banda na Kaduna wanda aka yi a Federal University Gusau akwai diyanmu guda ɗaya daga Suleja wanda yake an riga an kwato su an kwazo su daga hannun su ƴan ta'adda an kawo su Abuja har yanzu ma ba yi release nasu ba to kaga mun dan samu hira da ita mun ji irin halin da suke ciki kuma gaskiya iyaye ba su ji daɗin wannan al'amari ba kuma wannan abu in ba dai Allah ya ce mutum yana da sauran rai ba sauran rayuwa ba ai kaga in mutum ya faɗa hannun su gamsa yadda Allah muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari
to wani mataki kuke so gwamnati ta dauka domin dakile irin aukuwan wannan lamari nan gaba
to dole ne gwamnati ta amfani da fasaha na zamani dole ne amfani da ba samu technology yanda za a iya in ma a wani wuri suke a ce muna da na'urori wanda za a gane inda suke in ma sun kwashi yaran a ina suke ina suka yi da su a samu yanda za a yi kuma ana tracking din su tunda suna amfani da wayoyi suna communicating da mutane from the outside world daga inda suke to kaga ya kamata a ce mun wuce nan ya kamata ta ce muna da matakai na fasaha na zamani wanda za a iya gane inda suke a kuma san irin matakan da ya kamata a dauka
ina gari ya kamata gwamnati ta nemi gudunmuwa daga kasashen waje
to wannan al'amari dai batun neman gudunmuwa daga kasashen waje ne abu ne da zai iya daukan wani fanni kuma daban saboda su mu kasashen waje suna da nasu manufa a nemi gudunmuwa daga gare su zo kuma su zama mana aloba su ma su zama mana matsala saboda su ma suna da abin da suke targeting to kaga ko abin bai dace ba gwamnati mu tsaya mu nurin da Najeriya muna taimakon kasashe da yawa mun taimaka ki Liberia da wasu kasashe a ce kuma sai mun je neman wani gudumawa game wannan ai karamin yaki ne bai kamata a ce sai mun je mun hada da kasashen waje wurin neman gudumawa ba ya kamata a ce mu zamu iya ciwo kan wannan al'amari da kanmu ba tare mun nemi gudumawa daga wasu kasashe ba
to kaman kai bayani cewa akwai diyar ku da ita ma aka kace amma an sako su amma yanzu bata dawo gida ba ko an ga mu muku dalili?
Eh to an dai nuna mana cewa su yaran da aka dauko su daga Gusau din aka kawo su Abuja ana kokari na duba lafiyan jikin su da kuma shin sun kamu da wasu cututtuka ko kuma a duba irin wani tallafi gwamnati za ta yi musu da su da iyayen su yanzu abin da ake ciki kenan. Amma muna fata cewa gwamnati za ta ainihin taimaka ma iyayen domin iyayen ma sun shiga wani hali akwai da yawa da suka sai da kaddarorin su don su samu su kwato yaran nan. Tun ma cire rai cewa za samu kwato su amma Allah da nashi iko gashi sun fita hannun wannan yan ta'adda suna hannun gwamnati yanzu. Saboda haka bayan duba lafiyan su muna roƙon Allah ya sa gwamnati su kalli abin da idon rahama su samu wani abu su ba iyayen wannan tallafi wanda saboda kudaden da wasu bashi suka ciwo wasu sun sai da kaddarorin su ne saboda kwato wannan yara. Saboda haka gwamnati ya kamata ta ba su tallafi a kalli al'amarin da idon rahama.
Shi ma wannan uba dai kiraye ga gwamnatin tarayyar Najeriya su dauki kwararren matakai na ganin cewa iyaye sun ci gaba da tura ƴaƴan su makarantu domin kuwa irin wannan mataki na sace yara da ake yi yana sa wasu iyaye janye ƴaƴan su daga makarantun. To ya suna malami?
Baba Sani.
To gashi an bada sanarwar sako yara a makarantar da aka sace jihar Kaduna a kwanakin ba. A matsayinka na uba ya kaji kuma wani shawara gare ka gwamnati?
Lallai a matsayina na uba jin wannan labari da naji na ji daɗi kuma haka shine ya kamata. Amma kafin wannan kuma abinda zan ƙara cewa shawaran bayar domin dai dukkan na tsira ya fi da karka kama ni. Hakan ya yi kyau mun yi murna domin shawaran tun farko kamar su cibar da sauransu a harin da ma akwai burbuɗi a ciki. Amma wannan da aka yi lallai gwamnati ta yi ƙoƙari. Amma ƙoƙarin da zan ƙara kirawa ga gwamnati don Allah ya yi ƙoƙari rigakafi ya fi magani. Rigakafi ya fi magani. Sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske amma su ƙara zagi damtse a kare makarantu baki ɗaya kar hakan ta faru.
Da gwamnati ta ce akwai matakai da ta ɗauka na kare makarantu. Ku yanzu kuna ganin akwai rauni kenan wannan matakai?
Insha Allah akwai rauni yau ai sun faɗa amma kaga ai babu ai kaga ana ɗauka to tunda ana ɗauka ina matakin da suka ɗauka sai sun yi sake ɗaura ƙamara sannan a samu sauki. Da yanda suke ce mana mu yanzu ɗan arewa ai ba za mu nuna cewa suna da amma karɓo wannan yaran an yi yunkuri ba na kaɗan ba amma a ƙara neman rigakafi shine yafi magani.
Akwai iyayen da ke cewa su za su cire yaran su daga makarantu saboda ana sace su. Wani shawara gare ka?
Ina goyi basu in a inganta tsaro ko ba haka ba ai iya waɗansu ma suna wato jini yana ɗaukan yana suna faɗo suna mutuwa saboda baka ƙyarka ba saboda Allah ɗauka ai akwai matsala amma su shaurara su ji abinda gwamnati za ta yi tukunna. Don aka cire su ai kaga arewa wato masu neman shigo mana arewa su mana yanda suke so sun samu hanya kenan. Kar su cire yaran su bari su ga abinda gwamnati za ta yi ne mafi yafi.
To madalla sai kuma ƙasar Amurka inda mataimakiyar sakatare harkokin wajen Amurka Lisa Shafir ta kawo ziyarar aiki a birnin Abuja da kuma birnin Lagos. A nan dai birnin Lagos ta bayyana ƙudurin da gwamnatin Amurka ke yi na inganta ilimi da kuma al'adu tsakanin ƙasashen biyu. Bayan wata ganawa da tun farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022 a birnin Washington DC da kuma ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya kawo Najeriya a watan Janairun bana. Ga dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Lisa Shafir.
I'm here in Lagos following President Biden meeting with African leaders in Washington DC that happened in 2022 and our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year.
Tace nazo birnin Lagos ne domin bibiyar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022. A lokacin wannan ganawa dai sun tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki, ilimi da kuma al'adu a nahiyar Afirka da kuma Amurka.
And our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year. It was important for me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Ha kuma idan ba ku manta ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Blinken ya ziyarci Najeriya a watan Janairun bana inda kuma ya tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Muhimman batutuwa dai su ne batun inganta ilimi da kuma al'adu. Don haka ne ma muke kaddamar da wani shiri da za mu fara wannan wannan shekara da muke ciki wanda zai taimaka wajen bunƙasa ilimi na 'yan Najeriya a ciki da kuma wajen ƙasar musamman ma dai zuwa ƙasar Amurka. To masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga haya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jerry Leather Creation naku Baba English Brink cewa huta lafiya sai wani makon.
Kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa